Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 19 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma da gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi, Baba Yakub makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji bayanai daga masu ruwa da tsaki a harkan ilimi a Najeriya akan takaddama tsakanin kungiyar malaman jami'o'i ta ASU da gwamnatin tarayya biyu bayan wata tattaunawa tsakanin bangarorin biyu a shekarun jiya Litinin wanda ba a cimma matsaya ba. Wannan kuma dauke da maimaicin shirin ciki da gaskiya. To sai dai ba za mu samu daman kawo muku sharhin jaridu daga kasar Kamaru ba. Amma dai akwai sakonni da kuka bar muna bisa na'ura da za mu kawo muku. Amma sai kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Jiya Talata wani alkali a Washington DC ya nuna rashin jin dadinsa ainin ga mai bayar shugaban kasa Donald Trump shawara kan harkokin tsaro na farko Michael Flynn kan ƙaryar da yiwa masu bincike akan maganar da ya da Rasha ƴan makonni kafin Trump ya hau mulki, amma kuma ya jinkirta yanke masa hukunci. Alkalin kotun tarayya na gunduma Emmett Sullivan ya ce ba zai boye rashin jin dadinsa da damuwarsa kan abin da Flynn ya yi ba, kafin daga baya ya amince da bukatun lauyoyin Flynn na soke zaman yanke hukuncin. Flynn ya tabbatarwa da alkali Sullivan cewa ya sani ba karamin laifi bane a yi wa masu bincike ƙarya lokacin da suka tambaye shi zantawarsa da jakadar Rasha na wancan lokacin a Amurka, Sergey Kislyak. Alhakin wato alkalin ya faɗa wa Flynn cewa abin da ya aikata babban laifi ne kuma cin amanar ƙasa ne. Mai bincike na musamman Robert Mueller ya bayar da shawara kan ɗan shekaru 60 a duniya Flynn, kuma tsohon janar na soja wanda a baya taɓa zama shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta soja, da kada a yanke masa hukuncin da zai kai shi ga gidan yari saboda irin haɗin kan da yake baiwa binciken da yake gudanarwa akan alaƙar kwamitin kamfen ɗin Trump da Rasha, da kuma ko Trump ya karya doka a yunkurin dakatar da binciken da ya yi. Amma alkali Sullivan ya ce ba zai iya tabbatar da cewa Flynn ba zai je gidan yari ba idan aka yanke masa hukunci a watan gobe. ‘Yan majalisun jam’iyyar Republican da na Democrat na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu, yayin da shugaban ƙasa Donald Trump ya sassauta lafazinsa akan barazanar da yi na rufe ayyukan gwamnati a ƙarshen makon nan. Trump, bayan da Trump ya ce zai yi alfaharin rufe wasu ma’aikatan gwamnati akan buƙatar ta gina katanga akan iyaka, jiya Talata Trump ya faɗa wa manema labarai cewa za mu sa ido mu ga abin da zai faru, da akwai sauran lokaci muna da buƙatar tsaron iyakarmu. Za a fara dakatar da wasu ayyukan gwamnatin tarayyar Amurka ranar Juma'a idan har majalisa da fadar White House ba su amince da ƙudurin kasafin kuɗi na gajere ko dogon lokaci ba. Sama da ma'aikatan gwamnatin tarayyar 800,000 ne za a dakatar daga aiki ko kuma su yi aiki amma ba za a biya su ba, lamarin da babu wanda yake son ya ga ya faru ana mako guda kafin sallar Kirsimeti. Trump dai yana son dala biliyan 5 domin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, amma shugabannin 'yan majalisun dokoki da na wakilai na jam'iyyar Democrat sun ki amincewa. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar Lahadi ta gabata ne shugaban Sudan Umar al-Bashir ya kai ziyara Damascus, lamarin da ya ba wato yawancin masu sa ido kuma maiki. A cewar kafa ya labaran Larabawa, ziyarar wata dabarar ƙasar Rasha ce na dawo da shugaban ƙasa Bashar al-Assad da gwamnatinsa cikin harkokin siyasar Larabawa. Lokacin da gidan talabijin ɗin Siriya ke sanar da ziyarar shugaban Sudan Umar al-Bashir cikin mamaki kamar yadda masu sa ido ke yi, wannan ita ce ziyarar farko da wani shugaban ƙasar Larabawa ya kai Siriya tun lokacin da aka kori gwamnatin Assad daga ƙungiyar ƙasashen Larabawa a shekarar 2011. Jaridar Ashq al-Awwas mallakar gwamnatin Saudiya ta fitar da rahoton da ke cewa makasudin ziyarar shine aikawa da sakon cewa manyan kasashen Larabawa a shirye suke su bai wa gwamnatin Siria damar sake shiga kungiyar. Gaskiyar magana akan Bashir, wanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke neman sa ruwa a jallo, yayi tafiya zuwa Siria akan jirgin Rasha, wanda hakan na nuna cewa Rasha na sha'awar hada shugabannin biyu, Bashir da Assad, waɗanda yawancin shugabannin ƙasashen yammaci suka juyawa baya. Wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da cin zarafin mata inda ake tashin hankali ta faɗi jiya Talata cewa irin wannan tashin hankalin ya ƙaru sosai a Sudan ta Kudu cikin wannan shekarar, kuma akwai buƙatar ɗaukar matakin kare yawan yan fyaɗe. A shekarar 2018 an sami yawaitar batutuwan da suka shafi cin zarafin mata a yankunan da ke fama da tashin hankali, a cewar Pramilia Fatan, lokacin da take faɗa wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta hoton bidiyo daga London. Yawan mutanen da lamarin ya shafa a 2018 sun kai 1,157, wanda hakan ke zama mafi yawa da aka taɓa samu cikin shekaru uku da suka gabata.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla, batun takaddama tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar maluman jami'o'in ƙasar Najeriya na ci gaba da haifar da damuwa ga ɗalibai da sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi a Najeriya. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwali ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
Kaga mu yanzu da muke karatu a jami'ar Bayero a ranar 7 ga watan Janairun shekarar da zamu shiga, a ranar kalandar mu za ta fara aiki, kuma idan har aka kai wannan lokacin ba a dawo ba zai shafi karatun mu gaskiya.
Ina tsaka da jarabawa ta kadam aka ce an tafi ajin aiki, hatta supervisor na da yake duba min rubutu na da naje na ce to mallam yanzu da na ajin aiki mu karasa wannan, zai ce a'a shi fa ya aje wannan rubutun shi ma, sai an dawo daga yajin aiki. To ga yanzu muna zaman kai, baka ka lissafo cewa zaka gama kan lokaci kaza an zo an tafi yajin aiki. Da a ce ba a tafi wannan yajin aiki ba, an tsaye da tunan mun gama jami'an nan ma mun fice mun kama gaba mu.
Wasu daga cikin dimbin ɗaliban jami'o'in Najeriya kenan a shekaran jiya Litinin dai an tashi baran-baran a zauren tattaunawa tsakanin wakilan kungiyar ta ASU da na gwamnati, sai dai masana harkokin ilimi a Najeriya na ra'ayin cewa shugabannin hukumomin ilimi a kasar ba sa taka rawar da ta kamata wajen ganin an warware wannan takaddama.
Ganin gaskiya shi ne waɗanda ya kamata su nuna wa gwamnatin cewa abin nan da ya kamata su yi ba su yi ba. Irin su kamar su Minister of Education yanzu nan da muke tunani cewa in yaje zai yi abin da ya kamata. Years back, shekarun baya kenan, muna yawan ganin rubuce-rubucensa akan ilimi yadda take taɓarɓarewa jajircewarsa akan cigaban da za a ba ilimi, amma yanzu mun gansa akan kujera yanzu kamar bacci yake. Irin su bafa na TED Fund da muke tunani cewa can baya da yake ASU yake ba da gudunmuwarsa a ga cewa an samu cigaba sosai. In maganan gaskiya ake so, tushe su je su koma gurin shugaban ƙasa da ya ɗauke su. Mai amfanin activism ba ka gaya wa mutum abin da ya kamata ya yi ba, to yanzu nan to gashi nan ilimi tana nan tana taɓarɓarewa. Inda aka ce education ta samu matsala a ƙasa, to ƙasan gaskiya za ta durkushe.
Dr. Ahmad Mahmud kenan na kwalejin ilimi ta Kano, shi kuwa Dr. Abubakar Sadiq Haruna masanin harkokin koyarwa kuma malami a kwalejin ilimi ta tarayya da ke nan Kano na cewa
yaran nan kowa san illar zaman su a gida, rashin karatun nan idan yaro ba dora shi kan karatun nan yana karatun nan consistently ba, to zai kawo lokacin da shi abin da aka kai mai a baya yana iya manta su. Sannan kuma masana'antunmu da suke dogara ga ainihin wayannan makarantun nan jami'o'in binciken da jami'o'in samu sakamakon binciken da jami'o'in suke amfani da su, tana suke samu su kuma su bunƙasa ainihin ayyukansu da abin da su kansu sun samu naƙasu saboda wannan yajin aikin da ake. Sannan kuma wannan naƙasu da aka samu yana da nasabar tasiri akan ainihin tattalin arzikin ƙasa.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙwararru da ke bin diddigin alƙalama a fannin ilimi ke cewa fiye da ɗalibai miliyan 13 ne suka nemi gurabe a jami'o'in Najeriya daban-daban cikin ƙasa da shekaru 7 da suka shuɗe.
Kwanan nan muka ɗauki diddiga ta hukumar ba da damar shiga jami'a, jam kenan, wajen mutum miliyan 13 suka rubuta jarabawa wannan daga 2010 zuwa 2017. To a cikin su duka mutum miliyan 3 suka samu dama zuwa jami'a. Kaga miliyan 10 ba su samu dama zuwa jami'a ba. Kaga matsala kenan. Ina muke so ne dan su tafi.
Dr. Ruslana Kanye kenan malami a Jami'ar Bayero University dake Abuja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kuma da la'a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto da aiko mana. Sai dai kafin mu ci gaba za mu shagata da wannan wakar da ke bisa inji. Allah da fata an shakata da wannan wakar. Wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 2:12 kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirin ciki da gaskiya na Sarfilu.
Assalamu alaikum. Yayin da muke kan batun shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar na kurmata duk wani da ya saci dukiyar al'ummar ƙasa. Shirin da aka samar domin karfafawa 'yan Najeriya ƙwarin guye fitowa sanar da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa. Duk wasu ayyuka da suka shafi boye kudade da saci-saci da yiwa ƙasa zamba. Kan wannan batu mun kawo muku korafin wasu 'yan Najeriya guda biyu da suka yi kirarin sun kurmato maƙudan kudade. Amma haƙinsu na kashi 5% da aka alƙawarin baiwa duk waɗanda suka samu nasarar kwarmata kuɗaɗen gwamnati da aka sace ba su samu ba. Za mu jingina wannan batu har sai mun shiga sabuwar shekara mai shigowa, inda da yardar Allah za mu ɗaura a daidai inda muka tsaya. A yau za mu fara waiwaye, wanda masu iya magana ke cewa adan tafiya, inda za mu duba muhimman batutuwan da wannan fili ya takala a wannan shekara ta 2018. Filin ciki da gaskiya ya takalu wasu batutuwa da dama na tauye haƙi da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na ƙiri da muzu. Wasu daga cikin batutuwan an samu nasarar warware su, wasu kuma ana kan hanyar warware su, yayin da wasu har yanzu shiru kake ji domin ana zaton za mu yi shiru mu watsar da batun, wanda hakan ba gaskiya ba ne. Batun da filin ciki da gaskiya ya fara kawo muku a farkon wannan shekarar shi ne na ƙaryar samar da aiki ga wasu mutane a hukumar ayyukan shige da ficen baki ta Najeriya, wato immigration, a shekarar 2014, inda har aka kashe mutane masu yawa a wuraren da aka gudanar da aikin tacewa a Najeriya. Ga dai Malam Huza Ibrahim, wanda ya mana bayanin abubuwan da suka faru a wancan lokacin.
Sunana Huza Ibrahim. Wato abin da ya faru ga shi wannan al'amari, akwai wani mutum da ake ce ma Alhaji Lawan, yana zaune a Airport Junction nan Abuja. To muna zaune
cikakken sunansa
Alhaji Lawan, ban san cikakken sunan shi ba, amma ana mai lakabi da Alhaji Lawan Bagoguri. Muna zaune a unguwa daya, sai ya nuna mana cewa yana da hudda da manyan mutane haka. Sai muka same shi da ni da wani malam Alha, nace muka ce da Allah ya taimaka mana da hanyar aiki tun daga recruitment za a yi a hukumar immigration. Sai ya ce to mu bari zai bincika mana. da ya tafi bayan sati sai ya zo ya kira Malam Balha, shi Malam Balha sai ya kira ni. Da ya kira ni sai ya ce to hanya ta samu, amma tsakani ga Allah su ana ba su na goro. Muka ce to, na je muka yi magana da su, muka roƙe su, muka roƙe suka ce a'a, su abinda suka sani za su iya samar da wannan aiki, amma sai an sallame su. Na ce to nawa ne abinda za a ba ku?
Su wani ne masu neman na goro?
Shi Alhaji Lawan, da shi Abubakar wani dan Yobe, da shi Aminu, ana ce mai Aminu Abubakar, yana aiki a Ministry of Education, yanzu yana da kujera auditor a wurin.
Wato tambayar da nake yi na goron, ma'ana su jami'an hukumar immigration ne suke nema sai an ba su, ko kuma su waɗannan mutanen masu manyan mutanen ne suke so sai an ba su wani abu kafin su taimaka?
Su waɗannan mutanen da suka ce za su shige gaba su nema mana wannan aiki, shi Aminu kenan, Aminu Abubakar wanda yake aiki Ministry of Education, ya zama Alhaji Lawan ya zama kamar agent nasa ne kenan. To shi ne ya tsaci lallai su ga abinda suke ansa, sai an ba su 250
naira.
Naira 250.
200 ko 200?
250. Muka nuna muka roƙe su arziki a matsayin mu na ƴan ƙasa, suka ce a'a, su wannan hudda ita suke yi. Muka ce to, a lokacin tunda mun riga mun sa kanmu neman wannan abu, ba hanyar da muka iya, sai muka amsa musu wannan magana. Da muka amsa musu suka ce to, sai a kawo idibas.
Sai a kawo wato kudin kashin alƙalami kenan, advance.
To kudin kashin alƙalami, advance. Ni na ba da 200. Akwai wani yaro Sagir Abdulrahman ya ba da 115. Akwai Ezra Dauda, shi ya ba da 250 a bisa alƙawarin za su sama mana wannan aiki na immigration. Yawa, a bisa wannan alƙawari da suka yi na immigration, sai muka ce to, in aiki bai samu ba fa, sai shi Alhaji Lawan ya ce mana in aiki bai samu ba dole a dawo maku da kudinku, ba ta yiwa in yi maku jagora, kuma in abu bai yi ba a ce ba za a baku kudinku ba. Muka ce to shikenan, tunda kai muna tare da kai, muka dauki waɗannan kuɗi hannu da hannu, shi muka ba. Sannan shi ya je ya kai ma shi Aminu waɗannan kuɗi. To da ya kai mashi kuɗi, yau shekara ta kai 3 kenan tunda aka kai waɗannan kuɗi, aiki bai samu ba.
Lokacin da muka kawo muku wannan batun, mun ja hankalin hukumar immigration domin ta nemo mutanen da suke amfani da sunanta wajen sayarwa mutane form na ƙarya ko karɓar kuɗaɗen mutane domin su ba su aiki a hukumar. Idan mai sauraro bai manta ba, a wancan lokacin wannan fili ya hirar da Alhaji Lawal Bagoburi, na takaita magana dai har yanzu akwai sauran kuɗaɗen mutanen a hannunsa. Kuma muna jiran binciken hukumar immigration don a tabbatar da adalci wajen hukunta masu laifi. Sai kuma batun jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Kano, inda suka shiga cikin unguwar Gayawa da ke karamar hukumar Ungogo, suka harbe wani magidanci mai suna Muhammad Inuwa Mai Kaji, wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewa kuskure ne, kuma suka kama hanya za su tafi sai iyalan suka matsa a kan lallai sai sun ɗauke shi zuwa asibiti, inda daga bisani ya rasu. A bayan mutuwarsa, jami'an tsaron sun tafi da gawarsa zuwa ofishinsu tare da wasu 'ya'yan marigayin guda biyu, Abubakar da Shamsuddin. Sun dai rike gawar marigayin da ɗansa Abubakar bisa hujjar cewa sai dai iyalansa sun sanya hannu a takardar cewar ba za su tayar da maganar kisan a nan gaba ba, kuma ba za su faɗa wa 'yan jarida abin da ya faru ba. Ga dai abin da mai ɗakin marigayin ta faɗa wa filin ciki da gaskiya a wancan lokacin.
Sunana Maryam Muhammadu. Wanda ya faru, muna kwance da shi a ɗaki, sai ga hasken fitila ta hasko gida, wannan akuya sai ta tsinke sai take ta kuka sai ifito ya kama ta sai ya daure sai suka kuma hasko da fitalar wannan fitannan da zai kafin su yi magana kawai sai suka harbe shi sai ta ya habu ku fito da ya ce habu din ne ma sai na fita a guje sai na ganshi gaba ɗaya sunan sai ragargaza masa shi a nan kofar gida
ya rai kin ga raunin da su
raunin ne ban bude ba riga bice a jikinsa doguwar riga sai dai jinin kawai da yake kwaranya sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kawai suka juya za su tafi sai na ce ya nabi ina kuka ina za ku kashe shi ku banni da shi ya zanyi da shi gani da ayyar barkan labarai kun banni da shi sai yake ku kai ni asibiti ku kai ni asibiti har sun je shan kwana na bisa a guje ina kuka sannan sai suka dawo ina ayyan he na ce ga sunan guda biyu sai suka dauke suka tafi da shi kuma yanzu sun je ba su ban gawar tashi ba sun hana kuma sun rike min dan na guda ɗaya sun ce dan boko haram ne ni kuma ba hana abu da muku yashi a cikin gidan nan ba na tsaba zaluncin ba ɗaya ba
da kika fito ya kika ga yanayin su
da kai na fadin su a jiki ba ƴan sanda bane wayannan da motar su da motar ita ta juyo suka dau gawar ƴaƴan na suka saka shi a ciki suka tafi kuma ne ma suke su gudu siyar min da gawar su bar shi a nan sai kuma da daukin jama'a suka saka suka tafi suka kai shi kuma yanzu gawar sun hana min ita sun rike min yaro
basu ba da gawa
ba hayyan
akan wani
ma san abin dalilin da suka hana shi tun misalin karfe 2 na dare suka tafi da shi lokacin da bakin sa yana cewa akai na asibiti kafin a ce an dora shi a ga likita an masa aiki ya rasu kuma me yakon su ba mu gawa sun hana
an ce a cikin yaran ki sun rike wani guda ɗaya wasu na zargin sa da me
zargin sa wallahi babu sharri ne ni ba san ta ba ma kasuwanci yake dan kasuwa ne kaji yake siyarwa karfe 9:30 ya dawo gida ya kwanta kasuwa nan yake sana'a shi kasuwa sabon daga sha uban sa duk gurin sana'a su daya kowa ya san fitacce ne ba oyayye bane
an dai saki dan margayin Abubakar bayan da gwamnatin Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sa baki ya kuma yi alƙawarin taimakawa iyalan margayin wannan batu dai na ɗaya daga cikin batutuwan da filin ciki da gaskiya ke ci gaba da bin sawun su kuma da zaran mun samu wasu sabbin bayanai za mu sake waiwaye shirin. A shekarar 2018 kuma mun kawo muku batun wani bawan Allah mai suna Umar Yarima, wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. Zargin da shi Alhaji Adamu Umar ɗin ke musantawa. To anan za mu taka birki. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da wannan waiwaye da muke. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu cike har da Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla a gaishe ka kaka je nisa an jima za ka zo mana da labarai a takaice. Kamar yadda muka riga muka faɗi ba za mu samu daman kawo muku sharhin jaridu daga wato ƙasar Kamaru ba. Yanzu lokaci ne da za mu kawo saƙonni da kabar muna bisa na'ura.
Assalamu alaikum sauke haifana na yau amurka ina gana kamar cikin sau da sabo zuwa ta kuma gajen mu da ta tattattun jirgin yau kuma ta a turiya komai shi komai so komai da kukan yadda shugaba muhammadu buhari ya kamfa gaban kuskure a analisar sanya ma sabo dokar zaɓe ta 2018 hannu wannan babban kuskure ne kuma ya ji wani shakku a kan ainihin kyakkyawan ƙudurinki na ganin an yi
Assalamu alaikum gidan radio Umar Amurka suna na Gambo Barau Fatas da Umar Fatas a garin Fatas ku mu sanin ku sako na godiya da jinjina a mai girma gwamna Alhaji Ibrahim Gado a bisa biyan dalibai kuɗin scholarship da ya yi wannan ya taimaka kuma abin alfahari ne abin ayaba masa ne wasu jihohi kudin ma'aikatan local government za ta samu balle a rayuwar kan ɗalibai na scholarship domin gaskiya mun yaba mun kuma ji daɗi wannan abu da ake wa ɗan makaranta abin alfahari ne Allah ubangiji ya sa wannan magaji nasa mai mala ya gaje shi da irin wannan halaye nasa na shirki da fatan yara ɗan makaranta ɗalibai za su ci gaba da addu'a Allah ya ƙara kare mana wannan jaha tamu Allah ya ƙara mana albarka Allah ya taimaki masu tausayin talakawa da inda suke.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Radion America. Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To hakika bayanin da rundunar sojojin sama na Najeriya suka yi na game da yanda ƴan Boko Haram suka kashe babban harsan soja mai suna Alabade, wannan shi yake nuna mana cewa hakika Boko Haram tana nan. Kuma ainihin a shekarun baya da suka wuce, gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito ta yi wa al'ummar Najeriya cewa ta fatattaki ƴan Boko Haram, sai kuma gahi yanzu sun bullo da wani sabon salo sojojin ma suke kashewa barantana ainihin farar kula. Wannan shi yake nuna mana cewa akwai sauran rina a gaba. Don haka ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da Allah dan Annabi ta daina siyasantar da harkar tsaro, a tsaya tsayin daka a ba sojoji dukkanin abin da ya kamata domin su fatattaki ƴan Boko Haram gaba ɗaya daga ƙasar mu Najeriya. Mai magana Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawan Najeriya.
Assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka, sunana Alhaji Musa Amurka, sai yake da Najeriya. Akwai wani na national campaign yana cewa akwai tsin tsaya, akwai ƴan tsaya. To ƴan tsaya na Allah ta miki musu gaskiya, kuma Allah ya kara fitar da ƴan tsaya, saboda ba ci gaban Najeriya suka so ba, ci gaban kansu su so. Ka rike Muhammadu Buhari mara da kuma cini, akwai kogi, akwai kwara, akwai Kano da sauransu. Allah ya sa ya fita da bana da muna hokai wadanda ba su ci gaban kasa. To Allah ka taimaki shugaban kasa Muhammadu Buhari shi gaba da ayyukan da yake na alheri. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka, sunana Alhaji Musa Amurka, sai yake da Najeriya. Assalamu alaikum da farko, sunana na Aminu Mai Shayi na garin Garkar Shede, kamar kuma ta Baligiya tara da tarayyar Najeriya. Kiran da zan yi ga ƴan tafiyar AFP da ke jira Taraba, musamman ma ƴan takar Kano. Hakika ya kamata a ce kun haɗa kanku da wuri a lokaci bai koye ba, garin cewa zaɓe yana ƙara ƙaratowa, kuma kuna cewa ba ku yarda da cewa kun yanzu duniya a bar wa mutum guda kun bar masa ba da sunan cewa har yau da sanarwa na a gaba. Talakawa ne za mu ce, ku ne ɗan siyasa da ya kamata ku zana abin da zai zama ya kawo mana ci gaba da zaman lafiya da ƙaruwar arziki. Ya tara ba ku kuna cewa ba ku haɗa kai ba, ba ku amince ba, da fatan za ku haɗa kanku domin ci gaban ƙasarmu da kuma jihar mu shi ne a gabanku, ba wai ci gaban son abin duniya da za ku sa a ajiye ku dogon gina gidajen gidaje da manyan motoci ba. Na gode da magana Aminu Mai Shayi na garin Garkar Shede, kamar kuma ta Baligiya tara da tarayyar Najeriya da yawan kusurci.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
Jiya Talata, wani alkali a Washington DC ya nuna rashin jin daɗinsa ainihin ga mai baiwa shugaban ƙasa Donald Trump shawara kan harkokin tsaro na farko Michael Flynn kan ƙaryar da ya yi wa masu bincike akan maganar da ya yi da Rasha 'yan makonni kafin Trump ya hau mulki, amma kuma ya yi jinkirta yanke masa hukunci. Alkalin kotun tarayya na gunduma Emmett Sullivan ya ce ba zai iya ɓoye rashin jin daɗinsa da damuwarsa kan abin da Flynn ya yi ba, kafin daga baya ya amince da buƙatar lauyoyin Flynn na soke zaman yanke hukuncinsa nan gaba. ‘Yan majalisun jam’iyyar Republican da Democrat na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu, yayin da shugaban ƙasa Donald Trump ya sassauta lafazinsa kan barazanar da ya yi na rufe ayyukan gwamnati a ƙarshen makon nan, bayan da Trump ya ce zai yi alfaharin rufe ma’aikatan gwamnati akan buƙatarsa ta gina katanga a kan iyaka. Jiya Talata, Trump ya faɗa manema labarai cewa, za mu sa ido mu ga abin da zai faru, akwai sauran lokaci kuma muna buƙatar tsaro a bakin iyakarmu. Ranar Lahadi ne ta gabata ne shugaban Sudan Umar al-Bashir ya kai ziyara Damascus, lamarin da ya ba yawancin masu sa ido mamaki. A cewar kafa yaɗa labarai ta Larabawa, ziyarar wata dabarar ƙasar Rasha ce na dawo da shugaban ƙasa Bashir al-Assad da gwamnatinsa cikin harkar siyasar Larabawa.
To madalla duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu, sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye-shiryenmu. Sai dai kafin mu yi sallama, muna taya Ibrahim Boro da uwar gidansa Fauziya Imam Ibrahim na ƙaruwan ya mace da suka samu, wanda aka yi wa suna Yusra Ibrahim Boro, wanda za a yi bikin sunanta a masallacin ɗan ƙasa a ranar 4 ga watan January na shekarar 2019 ƙarƙashin gayyatar sarkin kwatakwali Alhaji Aminu Mola da sarkin musulmi na New York Alhaji Muhammad Yahuza. To Allah ya raya kuma ya ɗayyaba. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri, musamman ma Sarfilu Hashim Guma da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu, da kuma injiniyanmu na wannan hantsin wato Darren Smith. Baba ya kuma ƙirri ne daga nan Washington, ke sallama da ku. Salamu alaikum.